الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا أولاً قرينا كانوا أولاً يمتشي من البركة نجوماء يومنا 26 قوات الربيع الأول الهجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دودا دليه دودا 40 بقوي وأنكم يكريني دشا ترى قوات ترى ميلادية تنمو في 20 بير أولاً مجلسي لماكو ماكو دمكي تفسير القرآن ميقرما دمنا تكين تفسير سورة آل عمران kafin mu shiga karatu. Wannan shine darasin mu na 93 a wannan sura. Kafin mu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi na yan uwa da za mu yi musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. A ciki akwai baba Miftahu, baba Ahmad, wanda Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa ranar Laraba da ta gabata. Wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin mutane masu himma da kokari kwarai da gaske game da sha'anin addini. Mutum ne mai son addini, mai son sunna. Kullum maganarsa game da abin da ya shafi al'umma na musulmi da irin ci baya da ake da shi, da kuma yadda da aka jahilci musuluncin kansa. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Ya rasu a birnin Madina, kuma an binne shi a can. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala karɓi baƙuncinsa. Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukansa, ya gafarta masa zunubansa, ya yafe masa kurakuransa. Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa, ‘yan uwansa da danginsa, masoyansa da ƴaƴa da jikoki, Allah subhanahu wataala ya kula masa da su, amin, da ba su ladan hakuri, amin. A dan uwansa kuma babban sakatare na Supreme Council for Sharia a nan Najeriya shine baba Nafi'u, baba Ahmad, wanda shi ma yana kwance ba shi da lafiya. Muna addu'ar Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, amin. Allah kuma ya bashi hakurin rashi, ya kuma Ubangiji subhanahu wataala ya girmama ladansa, amin, shi da ƴan uwansa baki daya, amin. Sannan akwai dan uwa Alhaji Tijjani wanda muke tare da shi a nan koyaushe. Akwai kawunsa shi ma Allah ya masa rasuwa jiya, Allah ya gafarta masa, amin. Allah ya sa ya huta, amin. Akwai dan uwa Malam Muhammad Cemu wanda shi ma koyaushe muna tare da shi nan, ɗan'uwa ne mai kokari kwarai da gaske wajen taimakon addini. Shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa ranar Laraba da ta gabata, Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa. Akwai Ciro Mambarayen Bauchi, shi ma wanda cije ne wanda koyaushe muka je a Bauchi mukan haɗu da shi mu gaisa da shi, shi ma Allah ya masa rasuwa. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa da gafara, Allah ya sa ya huta. Sannan kuma daga ƙarshe akwai taimakon Sautul Haq wanda za a karɓa wannan makon da kuma mako mai zuwa insha Allah. Muna addu'ar waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su damar taimakawa, Allah ya karɓa daga gare su, Allah ya sa musu a mizani, Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin dukiyarsu, Allah ya yauƙaƙa musu arzikinsu, waɗanda suke da niyya Ubangiji subhanahu wataala ya ba su iko.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
الله سبحانه وتعالى يتي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقاوا زواغ وتقافرة مسمن لك أبنجي جنكو ويقاوا زواغ وتالجنة wace fadinta idan yake da fadin sammai da ƙasa an kuma tanade ta saboda masu takawa wannan ayar mun fara tafsirin ta a zama da ya gabata wanda ubangiji subhanahu wataala yake kira ga mu'minai da su yi gaggawa zuwa ga samun wata gafara ta musamman wanda Allah subhanahu wataala zai yi musu sannan su yi gaggawa zuwa ga wata aljanna aljanna nan girmanta ko fadinta ko yalwata arduha as-samawati wal ard fadinta shine ko yalwata shine yalwar sammai da ƙasa kamar yadda Allah ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard wa iddan lil ladina amanu billahi wa rusulihi Allah ce ku yi gaggawa ku yi tsere ku yi rigaigeniya a tsakaninku zuwa ga wata aljanna wacce fadinta kamar fadin sama ne da ƙasa a nan ubangiji subhanahu wataala ya rarrabe tsakanin gaggawa zuwa ga neman gafara da kuma gaggawa zuwa ga aljanna kace kai gaggawa zuwa ga neman gafara saboda neman gafara shine ubangiji subhanahu wataala ya kawar maka da ukubarsa a gusar maka da ukuba Allah ya yafe maka zanabban da za su sa a yi maka hukuma shine gafara sannan kuma ita kuma aljanna shine sadar maka da ladan ayyukanka sauraka abubuwa guda biyu ne mutum ba zai samu rabauta ba sai ya same su duka biyun ubangiji subhanahu wataala ya kawar masa da laifuffukansa waɗanda za su sanya Allah ya masa hukuma idan bai yafe masa su ba to wannan izalatu zunub kenan shine almagfira din sannan abu nabi shine aljanna din shi aljanna din shine isalus thawab Allah subhanahu wataala ya kai maka kuma ladanka ya kai maka sakamakonka shine shi gidan aljanna subhanahu gidan aljanna wanda ubangiji subhanahu wataala ya tanade ta musamman saboda masu takawa wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wataala fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz من زحزها عن النار شين مغفرة من ربكم نعم وادخل الجنة شين وجنة عرضها السماوات والأرض صوراك وأن أبو بو غدابي ودولني سيمتن ياسا ميسو يسا مببر ربو إذن يا رسا وأن أبو بو غدابي توبي سام ربو با أنا أبنجي سبحانه وتعالى يا أمبا شفاقي سنفاقي ينا تفيها تعرض أو شفاقي كما أفيز أو to amma anan ba fadin ba ake nufi ana nufin yalwata akai amfani da kalmar fadi to dai idan akai amfani da kalmar fadi aka ce fadin ta kamar sammai da ƙasa to zaka ce kenan ya tsawon yake saboda bisa ga al'ada tsawo yana fin fadi sai masallaci ne yana da fadi yana da tsawo amma idan aka kula tsawon ya fi fadin to idan ya zanto fadin ta ma ga yadda yake ka ardi sama'i wal ard ko arduha as-samawati wal ard to ina kuma ga tsawanta wannan ba a magana kamar yadda Allah subhanahu wataala da yake maganar shimfudin gidan aljanna ce muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq bata'inuha min istabraq sai suna kishingida akan wasu shimfudu wanda shafin cikin su na kakkauran alhariri ne idan ya zama na shafin ciki shi kansa na alhariri ne mai kauri to ina kuma gaba ga zahirin sa kenan bayan kenan saboda haka ba sai ka tambayi wannan ba wannan ya wuce misali kuma saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi misali da fadinta dan ya ja hankalinka zuwa ga tunanin tsawanta cewa idan fadinta ya kai haka to lalle tsawanta ya wuce misaltuwa wasu daga cikin malamai suka ce da fadin da tsawon daya ne yadda tsawanta yake yadda fadinta yake ka ardus samawati wal ka arduha ardus samawati wal ard to haka nan ita shi ma tsawon nata yake ce saboda aljanna kamar kubba ce ga al'arshi kubba kuma an san wani abu ne turare abu ne bulbulalle a ture yake abu da yake a ture mustadir to da tsawon sa da fadin sa ai duk daya yake kamar ka kalli ball aka ce ga tsawanta yafi fadinta ko fadinta yafi tsawanta to kuma ita aljanna haka take ga al'arga ubba ce ga al'arshi al'arshin Allah mai rahama kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljanna wa awsatul janna wa minhu tafajjaru anharul janna wa saqfuha arshur rahman Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi aljanna firdaus domin ita ce mafi kololuwar aljanna sannan ita ce mafi falalar aljanna mafi daraja da tsadar aljanna sannan daga cikinta ne koramin aljanna suke bubbugowa kuma rufinta shine al'arshin Allah mai rahama saboda haka al'arshin ubangiji shi yayi mata rumfa ce mata rumfa ita kuma turariya ce haka kamar kubba wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa wannan kwatance ubangiji subhanahu wataala yayi mana shi dan aljanna da cewa fadinta fadin sammai da ƙasa saboda wannan ne muke gani abinda muke gani iya fadi iya tsawo shine sama da ƙasa ba ma ganin akwai wani abu da idan me yake nuna mana da ya kai fadin ƙasa da kuma fadin sammai saboda haka sai aka yi mana kwatance da abinda idan mu yake gani amma in ba haka ba suka ce aljanna tafi wannan aljanna tafi fadin sama da ƙasa idan an ce wato dan karamin dan aljanna wato wanda yafi kowa samun rabo mafi kankanta aljanna shine wanda za a bashi aljanna sa kamar wato duniya sau goma shine wato miskini talakan ɗan aljanna kenan wanda za a bashi aljanna kamar duniya sau goma to kaga ashe aljannar waɗanda suke ɗan ajin tubarkalla kaga wani aljanna su ba a magana su kuma sau nawa za a ninka musu kenan wannan shine akhirur rajuli akhirun nasi dukhulan fil aljanna shine mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna to shine za a bashi kamar duniya da kwatan kwacinta sau goma to saboda haka suka ce anan ma misalin da aka yi na cewa arduha ka ardis sama'i wal ard ko arduha samawati wal ard suka ce anan kawai an yi ne da abin da ido yake iya gani dan ya zanto abin ya shiga kwakwalwa an fahimta amma in ba haka ba abin yafi haka kwarai da gaske wannan shine abin da Abul Abbas al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Mufhim sharhin sahih Muslim yake cewa shabbaha al-jannata bi si'ati as-samawati wal-ard wa in kanat al-jannatu awsa'a minhumā bi kathīr Allah ya kwatanta yalwar al-janna da yalwar wato sammai da ƙasa duk da kasancewar al-janna ta fi su yalwa nesa ba kusa ba mukhatabatan lana bima shahadna Allah yayi mana zance yayi magana da mu da abin da idan mu yake gani iz lam mushahid awsa'a min as-samawati wal ard saboda idan mu baya ganin abin da yafi sammai da ƙasa yalwa yace wa hadha ashbahu ma qila fi hadha al-ma'na yace wannan ita ce ma'anar da tafi kama da abin da ake nufi da wannan ayar saboda haka wasu daga cikin malamai suna ganin ma kwatance ne kawai akai wannan dan kawai ya kwakwalwar mu ta kai ga fahimtar girman abin amma ba iya nan ya tsaya ba Ishaq ibn Rahuya al-Hanzali a cikin musnad ɗinsa haka nan al-Bazzar shi ma musnad da Ibn Hibban a cikin littafinsa as-Sahih da al-Hakim a cikin littafin al-Mustadrak dukkan su surwayto hadisi da sanadi sahihi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace wani mutum yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Muhammadu ara'aita jannatan 'arduha as-samawati wal-ard fa aina an-nar yace ya Muhammadu ka bani labari daga alama mutumin kauye ne bai samu ladabin zama a majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace to ka bani labari idan aljanna fadinta fadin sammai da kasa to ita wuta tana ina kenan wato kamar ditta cinya wurin ina za a ja wuta to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa magana daidai da hankalinsa sai yace da shi ara'aita hadha al-layl alladhi qad kana albasa alayka kull shay'in ayna ju'ila yace to yanzu dai kaga dare in yazo zai rufe maka komai rubrub wanda da cikin haske kake to da daren a ina yake kafin yazo ya rufe maka komai ka daina ganin haske a ina daren yake sai mutumin da yace Allahu a'lamu to shine sai Annabi yace fa inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana yin abin da ya ga dama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi nan saboda iya abinda tunaninsa zai iya dauka kenan a yi masa kwatance gwarwari yadda zai fahimta to irin wannan tambaya akwai wasu mutane daga cikin ahlul kitabi daga Najran sun zo sun yi wa sayyidina Umar irin wannan tambayar ibkan yadda wannan bakauyen yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar haka su ma suka yi wa sayyidina Umar irin wannan tambayar kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir da tafsirin Ibn al-Munzir da sanadi sahihi daga Tariq ibn Shihab yake cewa wasu mutane guda uku daga cikin mutanen Najran sun zo sun tambaye Annabi sun tambaye sayyidina Umar yana zaune cikin mutanansa sai suka tambaye shi cewa me zaka ce game da fadar Allah wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard da aljanna wacce fadin ta fadin sammai da kasa fa aina an-naru to ina wuta kenan take ita ina mahallin da aka aje wuta to duk sai mutane suka yi curko-curko a lokacin sai sayyidina Umar ya bashi irin waccan ansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bama wannan mutum sai ya ce ara'aytum idza jaa al-layl ayna yakunu an-nahar ku bani labari sanda dare zai zo ina yini shi kuma yake kasancewa sanda idan yini ya zo shi kuma dare ina yake kasancewa sai suka ce da shi naza'ata masalaha min at-taura daga at-taura ka samu wannan misalin wato daga littafin su ya karanto to da alama suna da ilimi so suke yi su kawo wani hargitsi da rudani kamar yadda muka saba ji a yanzu za ka karanta hadisi sai mutum ya ce shi bai shiga kwakwalwarsa ba shi bai gane ba ya za a ce kaza ya za a ce kaza to irin wancan lokacin ma an ta samu irin waɗannan da suka yi ta irin wannan abubuwa to amma har koyaushe sha'anin Ubangiji ya fi ƙarfin iya wato guntun tunaninka abinda kake iya tunani takaitacce ne kamar yadda ka san kowace gaba da Allah subhanahu wataala ya yi maka tana da limit akwai irin abinda za ta iya akwai abinda ba za ta iya ba to haka shi ma tunani wani ɓangare ne na halittarka yadda ka san hannunka akwai abinda zai iya ɗauka akwai abinda in an ce ka ɗauka kai ma ka san ba zai ɗauka ba duk ƙarfinka idanka akwai iya gejin da zai iya gano abu akwai nisan da zai yi ba zai gano shi ba haka nan jinka akwai gejin da zai jiwo abu zai jiwo sauti akwai nisan da in yayi ba zai jiwo shi ba to haka nan kwakwalwarka ita ma tana da geji saboda haka akwai abin da kwakwalwar za ta iya riska akwai abin da kwakwalwar ba ta riska ba saboda haka kada ka yi wa Ubangiji aikin Allah subhanahu wataala limit kada ka sa masa wata iyaka inda kwakwalwarka ta tike ka ce aikin Allah ya tike iya nan saboda haka ka rika daukan cewa tunda kwakwalwarka bata hango abun ba bata riske shi ba to abun ba zai yiwu ba to in kai haka baka girmama Ubangiji ba baka bashi darajarsa ba amma qadarullah haqqa qadari to su girmama Allah ba yadda ya cancanta su girma shi su girmama shi haka na Ibn Jarir al-Tabari cikin tafsirin sa ya sake yin riwaya da salsala sahihiya daga Yazid ibn al-Asam yace wani mutum daga cikin ahlul kitabi yazo ya samu Abdullahi dan Abbas sai yace da shi kuna cewa jannatun arduha as-samawati wal ard al-janna wace fadin ta fadin samai da kasa fa aina an-naru to ina wuta take ibn abbas yace ara'aita al-layla idha jaa aina yakunu an-nahar wa idha jaa an-nahar aina yakunu al-layl to kamar sun samu wannan ansa daga waccan ansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar haka duk wanda ya dauko wannan digimi abinda suke gaya masa kenan al-hafiz ibn kathir alayhi rahmatullahi a cikin tafsirin sa ya bayar da ma'ana biyu ga wannan asarin na Umar da na Abdullahi dan Mas'ud da na Abdullahi dan Abbas yake cewa yana iya daukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine mu fahimci cewa rashin ganin mu da dare lokacin da dare ya zo rashin abin da lokacin da gari ya waye haske yayi rashin ganin dare baya nuna cewa baya da wani wuri baya da wani mahalli da yake da shi ko da ko ba mu san mahallin ba haka nan ita ma wuta tana nan inda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya ajiye ta wanda sun ce shi ne ma'anar wato shi ibnu kathir yana ganin ita wannan ma'anar ita ce tafi kamata ta zanto ma'anar hadisin abu huraira na wancan mutum da ya tambaya wato kamar dan kana ganin cewa yanzu ga yini ko haske to kada ka dauka kuma babu wani wuri da Allah subhanahu wataala zai ajiye duhun ko kuma ga duhu babu inda Allah zai ajiye haske ma'ana ta biyu shine idan aka ce dare yayi ya rufe wani bangare na duniya da duhun sa to wannan baya nuna cewa ɗaya bangaren na duniyar shi kuma yana cikin haske yayin da kuma haske ya dawo nan can kuma zai zama duhu ne wannan yana daga cikin ma'anoni guda biyu da Ibn Kathir ya kawo amma dai yana ganin cewa ma'ana ta farko ita ce tafi dacewa da fassara hadisin sannan ita aljanna a can sama take a kolin kololuwa take ita kuma wuta tana can kasan kasa a can take aljanna tana a'la al-illiyin ita kuma wuta tana asfala safilin wannan tana can kololuwa wannan kuma tana can kasan kasa saboda kowa akwai bigiransa sauraka dan an samu aljanna a sama girmanta kamar girman samai da kasa baya hana ita ma wuta a same ta a cancan kasa ita kuma da girmanta saboda haka anan da ubangiji subhanahu wataala ya ce ardu haka ardu samai wal ard ko ardu has samawati wal ard ba yana nuna cewa ita aljanna tana cinye sama da kasa ba wannan halittar da muka sani ta sama da ƙasa aljanna tana cinye gurin gaba daya don haka in aka zo ana neman inda wuta take a rasa inda take ita kuma a'a ba wannan ake nufi ba anan makasudin da ake so a baka kawai shine ana so a gaya maka yalwatta makasudin kawai ana so a kwatanta maka yalwatta ne amma wannan ƙasa da wannan saman da muke rayuwa a cikin su ba su ne za su ci gaba da dawwama ba har lokacin alkiyama Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat Allah zai canza kasa ba wannan ba zai canza sama ba wannan ba wadannan da ka gani duka ubangiji subhanahu wataala duk in alkiyama ta zo duk dusa su zai wannan abin gaba ɗaya za su tashi daga aiki saboda haka wata Allah halitta daban Allah zai zuba saboda haka kawo wato yi maka misali da wannan samai da kasa baya nuna cewa su ne za su ci gaba da wanzuwa Allah subhanahu wataala wata halitta zai yi daban saboda haka wannan ayat tana nuna cewa aljanna tana can kololuwar sama karkashin al'arshi fi a'la illiyin ita kuma wuta tana can tahta al-ardi fi asfali safilin an tambayi Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yazo cikin tafsirul bagawi ma'alimut tanzil an tambaye shi game da aljanna afis sama'i am fil ardi a sama take ko a ƙasa sai ya ce wa ayyu ardin wa sama'in tasa'ul janna wace sama ce ko wace ƙasa ce za ta yi wuce aljanna wato wannan saman da wannan ƙasan kana ganin za ta ɗauki aljanna wannan shine abin da suke cewa aljannar tafi karfin wannan sama da kasan da kake gani saboda haka sai yace masa wace sama ce ko wace kasa ce za ta yi roci aljanna babu ita faqila fa aina hiya sai aka tambaye shi to ina take ita aljannar qala fawqa as-samawati as-sab' tahta al-arsh tana can saman kololuwar sabbai bakwai karkashin al-arshi haka nan qatada ibnu da'amatu as-sadusi tabi'i yake cewa kanu ya rauna annal jannata fawqa as-samawati as-sab' wa anna jahannama tahta al-ardina as-sab' kanu idan tabi'i yace kanu yana nufin sahabbai magabatansa sun kasance suna ganin cewa aljanna tana can saman kololuwar sabbai bakwai ita kuma wuta tana can kasan kassai bakwai Allah ce uiddat lil muttaqina an yatanadu aljanna domin masu takawa Allah ya tanade ta domin bayinsa masu kwatanta umarninsa masu kwatanta aiki da umarninsa su guje wa hannunsa su ne mazauna gida aljanna su ne wanda Allah subhanahu wataala ya tanada musu wannan gida masu takawa kuma su ne masu imani kamar yadda yazo a ɗaya ayar ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi wanda yana fassara maka ma'anar almuttaqina din wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah wanda yana nuna maka cewa takawa ta kunshi imani da Allah da kuma imani da manzannin Allah sannan da samuwar abin da bawa yake so na gafara daga ubangijinsa ne dukkan wata damuwarsa take kawwa haka nan da samun kuma abin da yake nema yake fata na gidan aljanna yake samun dukkan wani abu da yake so yake fata Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da mushrikai suka zo musu a yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard maza ku tashi zuwa ga aljanna wacce fadin ta fadin sammai da kasa sai Umayr ibn al-Humam al-Ansari ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullah jannatun arduha as-samawati wal ard aljanna fadin ta fadin sammai da kasa Annabi ya ce na'am sai ya ce bakhin tirkashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hamalaka ala qaulika bakhin me yasa kake cewa tirkashi sai ya ce la wallahi ya rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha fata nake nima in zamo daga cikin ma'abota wannan aljanna sai Annabi ya ce da shi fa innaka min ahliha ai kai kana daga cikin yan aljanna kaga tashi ta rufa shi kenan ya samu albishir wani ne daga nan sai juya koma gida ce to me yasa zai shiga hatsari kuma to shi daga aka ce kana cikin ma'abotanta sai ga babu abin da ya dace illa ya kasance a cikinta kai ya bata lokaci sai ya fito da dabino daga cikin jakar kibau dinsa sai fitar da dabino yana ci daga can sai ya ce la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila in dai har sai na gama cin wannan dabino sannan zai shiga aljanna kai zan dade kuma za a samu zan yi tsawon rai kenan wai ya gama cin yan dabinansa yake ga zai bata wa kansa lokaci sai ya gama cin dabinon nan saboda haka sai ya watsar da dabino sannan ya nufi kafirai ya shiga fafatawa da su har aka kashe shi saboda haka yana ga bata lokacinsa zai yi tunda dai har ya samu albishir to me yake zaman jira kenan zai zauna cikin wannan wahalar da bacin rai gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka min ahliha kana cikin yan aljanna ya tsaya ya bata wa kansa lokaci saboda haka ya kutsa cikin arna aka shiga kwamsawa da shi har aka kashe shi shahada sannan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo sifofin masu takawa ce uiddat lil muttaqina kamar mai tambaya ce to suwaye masu takawa menene sifofin masu takawa a fada mun ji ko ina cikin su ko bana cikin su to shine sai Allah ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai sune wadanda suke ciyarwa a lokacin halin yalwa da halin tsanani wal kadhibina al ghaiza sune masu hade fushi masu danna fushin su wal afina anil nasi masin afwa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wato sai ubangiji subhanahu wataala ya shiga ba da jero sifofi sifa ta farko ita ce sifatul infaq fi jami'il ahwal tun ya ciyar da dukiyarsa a kowane yanayi ya bada dukiyarsa a hanyar aikin alkhairi yana neman yardar Allah subhanahu wataala wanda wannan ya kunshi ciyarwa ta wajibi kamar ciyarwa ta zakka da mutum zai fitar daga dukiyarsa ko kuma ciyar da iyalinsa da waɗanda nauyin ciyarwarsu yake kansa duk wannan ciyarwa ce ta wajibi tana cikin al-infaq haka nan ciyarwa ta mustahabbi war abinda mutum zai bayar sadaka ko kuma abinda zai bayar kyauta duk suna cikin al-infaq sannan ubangiji subhanahu wataala sai ya hazifin sai aka shafe maf'ul din yunfiquna alladhina yunfiquna amma ba a faɗi me suke ciyarwa ba dan wannan ya kunshi dukkan wani abin da ake ciyarwa fi sabilillahi kunshi ciyar da dukiya ciyar da abinci samar da gurin ibada samar da gurin karatu kowane irin aikin alkhairi ya shiga karkashin wannan infakin shi yasa ba a ba faɗi nau'in abin da ake ciyarwa din ba saboda duk wani abin da ake ciyarwa ya shiga karkashin wannan aya sannan kuma ba a faɗi al-munfaqu fihi ba akan me aka ciyar dan ya kunshi majalatul infaq kulliha dukkan wasu kafofi da ake so a ciyar da dukiya dan Allah su shiga karkashin aya saboda haka da wanda zai ciyar dan daukaka addinin Allah da wanda zai ciyar dan taimakon al'umma da wanda zai ciyar dan yada ilimi da wanda zai ciyar dan taimakon mabukata dukkan wani nau'i na ciyarwa da waɗanda za a ciyar din duk sun shiga karkashin wannan alladhina yunfiquna sai Allah ya ce fis sarai wad dharai fis sarai a halin yalwa lokacin da mutum yake cikin yalwa yake cikin samu yake da wadata ya fitar ya bayar ya taimakawa masu bukatar taimako wad dharai da lokacin da yake cikin kunci wato lokacin da shi ma abinda ya samu ba zai ishe shi ba amma duk da haka bai kasa bincinar wani abu ya bayar ba wato wannan yana nuna cewa a cikin kowane yanayi don dan adam dama baya wuce waɗannan yanayi guda biyu ko dai yana cikin yalwa wato ya samu biyan bukatarsa har da rara ko kuma yana cikin kunci shi ma yana yi ne a daddafe to duka a wannan yanayi ko a waɗannan yanayi duka yana ɗaukan abin da yake bayarwa don ya taimaki waɗanda suke buƙatar taimako saboda haka kowanne daga cikinsu yana yin bakin iya ƙoƙarinsa wannan zai yi gwargwadon yalwarsa gwargwadon wadatarsa wancan kuma zai yi gwargwadon wato kuncin da yake ciki li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wato mawadaci ya ciyar daga cikin wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa arzikinsa to shi ma ya ciyar daga abinda Allah ya bashi Allah ba zai dora wa mutum abinda ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ya ja'alu Allah ba'da usri yusra Allah ce da sannu bayan tsanani Allah subhanahu wataala zai kawo sauki saboda haka Allah subhanahu wataala ya yabe su da fadar wannan sifarsu ta farko ita ce al-infaq fi jami'il ahwali wal awqat a cikin kowane yanayi a cikin kowane lokaci suna ciyarwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya wadanda suke ciyar da dukiyarsu dare da rana a boye ko a bayyane ko a sarari saboda haka wannan yana nuna cewa ciyar da dukiyarsu ta zama musu jiki ta zama musu dabi'a ta zama su sajiya ba wai wani abu ne da suke kallafa wa kansu irin su matsa wa kansu ba irin an takura musu an addame su a'a ya zama musu jiki kawai saboda haka duk wanda ka samu da wannan to babu shakka zuciyarsa tsarkakakken zuciya ce kuma imani ya cika ta saboda haka wannan yana nuna cewa su a gurin su abin da ya shafi ciyarwa babu bambanci da suna da shi ya wadace su ya yalwace su ko kuma ba su da shi ko abin da suke da shi bai ishe su ba saboda haka tsoron talauci baya sa su rike hannunsu baya sa su hana haka nan ba sa sakin hannunsu don kawai lokacin da suka ga suna da wadata a'a su a lokacin da duk suka aka buƙaci taimako su masu yi ne ba ruwansu da suna da shi da yawa ko ba su da shi to wannan yanayi ne na ba kowa yake kaiwa gare shi ba sai waɗanda suke da yaƙini waɗanda suke da sakankan cewa da cewa duk abin nan da suke yi ba zai tafi a banza ba kuma shine hakikanin abin da suke ajiye wa kansu duk abin da suke tarawa ba shine abin da suka ajiye wa kansu ba sai abin da suka ciyar fi sabilillah saboda haka a duk yanayin da suke ciki suna tsayawa tsayin daka su jajirce akan yi wa Allah subhanahu wataala da'a kuma duk sanda mutum yake cikin tsanani to aikin alheri a lokacin kuma ya fi lada duk lokacin da mutum yake cikin tsanani to yayi aikin alheri a lokacin kuma ya fi girman lada sama da lokacin da yake yalwa me yasa Allah subhanahu wataala ya fifita sahabbai da suka yi imani da musulunci a farko suka ciyar da dukiyarsu akan waɗanda sai da abubuwa suka yi sauki sannan suka fitar da abin da suka ciyar da dukiyarsu Allah subhanahu wataala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu Allah ya ce ba za su taba zama daidai ba waɗanda suka ciyar kafin fathu makka suka ciyar da dukiyarsu suka yaki tare da annabi da waɗanda suka ciyar daga baya duk da cewa gaba ɗayan su Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin gidan aljanna saboda haka wanda yake cikin tsanani wato bautawa Allah ko kuma neman kusancin ubangiji a lokacin da bawa yake cikin tsanani yafi girman lada sama da lokacin da yake cikin yalwa haka nan lokacin da bawa yafi kusa da ubangiji yayin da yake cikin yalwa to ubangiji kuma yafi kusa da shi yayin da ya shiga tsanani lokacin da bawa yafi kusa da ubangiji yayin da yake cikin yalwa to ubangiji kuma yafi kusa da shi yayin da ya shiga tsanani shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas riwayar Imam Ahmad ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda ka nemi sanin ubangiji wato aiki da abinda ka sani na biyayya na da'a ga ubangiji ubangiji kuma zai tuna ka ka tuna da shi lokacin da kake cikin yalwa shi kuma zai tuna ka lokacin da ka shiga tsanani saboda haka yayin da mutum yake cikin tsanani aikin da zai yi na ibada a cikin takuruwa ya fi lada sama da idan yana cikin yalwa yayin da bawa yake cikin yalwa ya kusanci ubangiji to ubangiji ya fi kusanta sa lokacin da yake cikin tsanani saboda haka waɗanda suka fi kowa kusanci da Allah su ne waɗanda suka fi zama daram a kan biyayyarsa a cikin halin yalwa ko a cikin halin tsanani a cikin samu ko a cikin rashi a nan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya fara da sifatul infaq sifar ciyarwa a cikin sifofin da zai ambata na masu taqawa a wannan ayar da kuma ayar da za ta zo gaba an fara da sifar ciyarwa domin ta zanto ta yi muqabala da abin da ya gabata na hani da Allah subhanahu wataala yayi ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa a can ubangiji ya hana mu'minai su ci riba ninkin ba ninkin to kaga masu cin riba ninkin ba ninkin sun yi hannun riga da masu ciyarwa fisar ra'i wa dharra da masu ciyarwa a cikin halin yalwa da cikin halin kunci sun yi hannun riga da su waɗancan yayin da ka shiga kuncin ne ma suke ƙoƙarin su ƙara kuntata maka waɗannan kuma yayin da suke cikin kuncin ma ba su daina taimaka maka ba kaga sun yi hannun riga saboda haka dan ayi muqabalar waccan sifar da ta aka kare ayat da ta gabata da ita akan ta sai aka fara da infaki dan a nuna cewa anan ya kamata mu'mini ya kasance ba a waccan dabi'ar ba ba a dabi'ar kirri ba ba a dabi'ar gallazawa bayan Allah ba a dabi'ar kyautatawa mutane koda ko shi zai shiga takuruwa babu shakka dukiya tana da wato daraja sosai a wajen dan adam dan adam yana daukar dukiya da daraja sosai kuma wannan halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita ba wai wani abu bane da shi yake samarwa kansa Allah ne ya halicce shi da wannan wa innahu lihubbil khairi la shadid haka Allah ya sifanta dan adam cewa mai tsananin son alkhairi ne alkhairi anan ana nufin dukiya saboda haka in mutum ya zanto zai iya cidar daukan wannan dukiyar a lokacin da yake cikin yalwa ko lokacin da yake cikin tsanani ya bada ita dan Allah wannan dalili ne hujja ce mai karfi da take nuna ingancin imaninsa wato yafi karfin zuciyarsa yafi karfin wani abu da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da wannan dabi'ar shi yafi karfin wannan saboda ingancin imaninsa da karfin imaninsa babu shakka duk mutumin da zai ciyar da dukiyarsa lokacin da yake cikin yalwa ba za ka iya tabbatar da cewa shin yana ciyar da dukiyar nan ne dan kawai ya taimaka ya samu yardar Allah ko ku a yana ciyar da dukiyar nan ne kawai dan ya nemi suna ba za ka iya sani ba amma wanda zai ciyar da ita lokacin da yake cikin takuruwa wannan ya fi nuna lalle akwai imani a cikin zuciyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu burhan sadaqa hujja ce yasa ta zama hujja ce ala sihhatil iman tana nuna ingancin imanin mai ita mutum ya fitar da ita da dadin rai ya fitar da sadaka da dadin rai alama ce ta cewa akwai dandanan imani a zuciyarsa alama ce ta cewa zuciyar shi ta dandane gardin imani da dadin imani kamar yadda yake cikin hadisin Abdullah ibn Muawiya al-Ghadiri yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman abubuwa guda uku idan mutum ya aikata su ko yake aikata su to wannan ya dandane dandano na imani wato imani ya ratsa zuciyarsa har yana jin dandanan sa menene abubuwa guda uku din nan yace man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illa huwa wanda zai bauta wa Allah shi kadai da yarda da cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wa a'ta zakata malihi dibatan biha nafsuhu rafidatan alayhi kullu ab sannan ya bada dukiyarsa da zakka ya fitar da zakkar dukiyarsa ya bayar yana mai wato dadin rai sannan kuma zuciyarsa na taimaka masa akan fitar da zakka din akan fitar da dukiyar wato ba wai yana yi bane a takure ko a matse ko ba yadda zai yi ko an sa masa ido ko wani abu a'a yana jin dadi sannan kuma zuciyarsa kullun tana gaya masa ya fitar da zakkarsa wato tana taimaka masa an san cewa annafs akwai abin al-amaratu bisu to shi sai zanto zuciyarsa tana umartar sani nafsu ce al-mutma'inna tana umartar sani da kyakkyawan abu saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dandane abinda wato dandano na imani wannan hadisi yana cikin sunan abi daud da tsawansa dalili ko saboda kamar yadda muka ce dukiya wani abu ne da zukata suke so saboda haka suke rowarsa wato zukata zuciya take so kuma take rowarsa kamar yadda Allah ya ce wa hudratil anfus ash-shuh wato an sanya wa zukata rowa tsananin rowa to idan ya zanto mutum zai fidda dukiyar nan da yake so ya bayar fi sabilillahi to alama ce da take nuna cewa imaninsa ingantacce ne shi yasa lokacin da wasu daga cikin larabawa suka hana zakkarsu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da abubakar ya fito ya yake su bai bar su ba saboda wannan yana nuna cewa imaninsu ya samu tangarda sannan sifa ta biyu wal kadhibin al ghaiza da masu hadi fushi masu boye fushin su al ghaiz shine fushi wato yayin da zuciya ta cika da fushi maqil ta shika ta cika wato da fushi da bacin rai kamar mutum yayi ambaliya saboda cika da ta makare da haushi ba abin da yake ji a lokacin illa kawai ya yi ramuwar gayya ya rama abin da aka yi masa in magana ce aka gaya masa mara daɗi shi ma ya faɗi mara daɗi zagin shi aka yi shi ma ya mayar da martani da zagi in wani abu aka yi masa na cutarwa shi ma ya yi a lokacin zuciyarsa ta cika da wannan abin da kawai yake so damar yake so ya samu don ya mayar da wannan martani to wannan shine al-ghayr yayin da fushi ya kai wannan mataki shi ake kira al-ghayr kaga fushi ya kai kololuwar matakin sa kenan zuciya ta cika maqil kawai ambaliya take jira ta yi to shine a lokacin da mutum zai gintse wannan fushin ya hana shi fitowa ya hana shi tumbidi to shine ake cewa kazmul ghayr mutum ya gintse fushin sa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa game da Yaqub alayhi salam wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib ya juya baya ga barin ƴaƴansa yake cewa ya bakin ciki na game da yusuf wa biyaddat aynahu idanun suka yi fari wato ya makance yace saboda bakin ciki idanunsa suka makance Allah ce wa huwa kadhib yana makare da fushi yana makare da bakin ciki wato bakin ciki ya riga ya cika zuciyarsa maqil babu kuma wani sauran guri da ya rage kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bada labarin halin wato yanayin balarabe a lokacin jahiliya in an haifan masa yarinya mace idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi waɗayensu albishir da cewa an masa haihuwar ƴa mace sai ya zauna fuskarsa ta yi baki irin yana makare da fushi yana makare da bakin ciki to saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tashi sifanta sifar masu takawa sai ya sifanta su da haɗiye fushi lokacin da ya kai ganiyarsa ba wai ɗan ƙaramin fushi ba ba wani ɗan fushi haka na an zuba maka shayi wani yaro ya ɓarar maka ba ranka ya ɓace wani da za ka sha a zuba maka wani ko ka miƙe ƙafa wani ya zo bai gani bai ɗan taka ka ɗan yi balbali ka koma a'a wannan wani abu ne wanda yake ya kai matuƙa gaya a fushi sai mutum ya haɗiye shi to kaga wannan sifa ce ba ƙanƙanuwa ba wanda duk zai iya haɗiye irin wannan fushin kaga ɗan ƙananan fushi wannan ba a magana ba a magana su sai aka faɗi sifar su ta ƙololuwa cewa suna iya haɗiye fushinsu lokacin da wato zuciyarsu take gaya musu cewa su tashi su yi ramuwar gayya su tashi su mayar da martani su tashi su ba da ansa amma sai suka iya danna zuciyar annafsul ghadabiyya wato zuciya ta fushi tare da ɗan adam tana daga cikin aqwa wato at-tiba al-bashariyya a cikin ɗabi'u na ɗan adam fushi yana daga cikin ɗabi'u masu ƙarfin gaske wasu ɗabi'u da Allah yake sanya wa mutum na gariza da Allah yake sa masa garizar sha'awa garizar kwaɗayi za ka samu ba su da ƙarfin da fushi yake da shi wani abin da kake sha'awa in ka ga cewa ba za ka samu ba kana dawowa ka yi laƙwas ka manta da abu amma shi fushi lokacin da ya cika zuciya yakan hankaɗa mutum ya je ya yi abin da ya san ya fi ƙarfinsa wani abin ya san halakarsa ne amma saboda ƙarfin wannan ɗabi'a garizar da take tare da ɗan adam takan jefa shi cikin shiga cikin halaka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sabanin sauran gara'iz da ɗan adam yake da su zai iya danne su zai iya hakuri in ya taho yana kokarin yayi wani abu yana son zai sata sai ya kula cewa kai abun nan an yi shiri sai ga juya amma in fusata yi sai ya fada wuta ma ba abinda ba zai iya yi ba to saboda haka sai ubangiji ya fadi wannan sifar a cikin sifofin masu takawa wal kadhibin al ghaiza masu wato boye fushin su masu gintsa fushin su masu hadiye fushin su sannan aka ci gaba da sauran sifofi wanda ita wannan sifa insha Allah za mu ƙara tattauna akan ta dan ba mu ce komai ba har yanzu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fahimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.